A ABU muna nan maganin siyasa ya shiga mun kai. So na gama exam na ABU but at the same time san je gida inda muna siyasa. Nake zan yi takarar summit.
Kin hada duka da karatun ne?
Yes.
Yes. Na hada.
Allah bin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsune wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Zainama ta matsayin yar takarar shugaban ƙasa da babbar jam'iyyar siyasa Amurka ta yi ya ƙara ba mata ƙwarin gwiwa a sauran ƙasashen duniya musamman a nahiyar Afirka na ganin yiwuwar cimma wannan burin a ƙasashensu. Batun da muka gayyaci waɗansu mata da ke zaune a nan Amurka domin nazari a kai. Yau, kallabinmu ta mako ita ce macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya. Ga waɗanda ba su san wannan tarihin ba, za ku ji ko wace ce da kuma dalilin ta na tsayawa takara. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Mata a duk faɗin duniya shine ganin sun wayi gari sun kai lokacin da za su iya samun damar tsayawa takarar neman duk mukamin da ransu ke so ba tare da tunanin za a tauye musu wannan hakin ba. Ganin ci gaban da mata suka samu tare da tsaye da mace karan farko a matsayin yar takarar shugaban ƙasa ta babbar jam'iyyar Amurka ya ƙara ba mata a duk faɗin duniya ƙwarin gwiwar cimma wannan burin. Yau ma shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta fito da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago birni da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta na ƙasa inda ta tsayar da Kamala Harris a matsayin yar takararta. Madam Hafsatu ta bayyana abin da ya fito da Kamala a siyasance da kuma yadda mata da ke sha'awar shiga siyasa a ƙasashen Afirka za su iya yin koyi da ita.
Kamar ita Kamala kinga background ɗinta duk da inda ta fara in kika duba ɗaya bayan ɗaya abu ne nan da take tallafa mu especially waɗanda ba su da hali families da ba su da hali. Aikinta aiki ne mai kyau wanda ba an kama ta da wani cin hanci ko me ba. In haka zai faru a samu mace wanda history ɗinta kuma is clean ita ma an yarda da ita, ni ina ganin mutane talakawa a Najeriya za a iya gudunmawa mai bada 1,500,000 ko nawa ne za a iya yin irin wannan. Amma ana ganin ba a samu wanda nake ganin mutane sun kamar sun akwai yarda haka nan ba. Ina ganin shi yasa waɗansu mara su kai ni gaskiya ba zan ma bada kuɗina ba saboda ko an ma yi ɗin daga ƙarshe ma za ki zo ki ji an ce ƙilan ba ita ta ce ba. Kin gane irin waɗannan abubuwan to ina ganin shi ne zai sa Najeriya kilan da ɗan sauran amma Allah ya taimaka aka samu wata da ta fito waɗanda ake ganin za an yarda da yanayinta da kuma shugabancin da za ta yi. Ba abinda zai hana ba za a yi irin abinda America ke maka mana ba yanzu.
To Madam Helen a ƙarshe ya kike gani mata a Najeriya kullum aka zo lokacin zaɓe mata idan ana yaƙin neman zaɓe sukan ce mu maza mata su ne suke zuwa su haɗa ƙuri'a amma in mota ta tashi sun tura mota ta tashi sai a tafi a basu. To amma ana faɗin cewa mata su da kansu su ne sanadin idan za ki iya tunawa akwai shekarar da Madam Sarah Jibrin ta tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP aka je kaɗa ƙuri'un ɗaya da ɗan takara ƙuri'a ɗaya ta samu rak duk da yake akwai dubban mata a wannan wurin wato ƙuri'ar ta ita kaɗai. Ba mace ko guda ɗaya da ta jefa mata ƙuri'a. to ana baɗin cewa idan mu mata ba za mu goyi bayan ƴan uwanmu mata ba wa muke so ya mana wannan ya kike ganin za a kai har ga lokacin da za a samu irin goyen baya kamar yadda kika bayyana a nan Amurka yadda ake mara mata baya idan suka tsaya takara
yadda za a samu wannan nasara shine da farko mata idan sun ba da gaskiya ga cewa su za su iya yin mulki su za su iya yin aiki wanda maza ke yi to gaskiya if they believe in themselves in sun ba da gaskiya cewa za su iya yin wannan an samu mata da yawa wanda za su goyi bayan ƴan uwansu mata gaskiya za mu ci nasara a Najeriya dazun na faɗi ki lura mata da suke fitowa yanzu domin goyon bayan ita Harris me yasa mata suna fitowa don sun san cewa wannan mace ce wanda tana da zarafi ta yi aiki ta nuna ma America cewa mata ma su masu iya lokacin da mata a Najeriya sun ba da wannan gaskiya cewa su da kansu za su iya yin aiki wanda maza ke yi za su iya yin shugabanci fiye da wayansu mazaje ma za su iya yin shugabanci goyon bayan zai fito daga wurin mata ne amma goyon bayan zai fito duk lokacin da mata su da kansu sun yadda da kansu kin gani idan baki yadda da kanki ba to bayan da zaki ba da goyon baya yadda da kanki dinan shine kin yadda cewa kin gaskanta cewa ke mace Allah ya baki hikima Allah ya baki duk abin da kike bukata domin ki wannan shugabanci idan kin ba da gaskiya haka to lalle mu mata a Najeriya za mu yi nasara ina tuna lokacin da ni karama baba ne ya kira ni yace ke sauran dalibai da ke cikin makaranta suna da kokalwa Allah ne ya ba su ke ma kina da kokalwa ba abinda ba za ki iya yi ba to wannan kalma da ya bani shine yake taimako na fa a rayuwata ko lokacin na samu kaina wani matsala sai in tuna da abinda baba ya faɗa ba abinda za ki you know da ba za ki iya conquering ba su ma wayannan da suke conquering ai kokolwan ne da Ubangiji ya ba su ke ma kina da shi in mata sun gane da wannan su ma suna da abin da ya kama in sun tashi kin ga muna da numbers meaning mu mata mun fiye yawa a Najeriya mun yi tunani idan mata duk sun tashi sun goyi bayan mace daya to wayene maza ne a Najeriya za su tsaya wai za su yi abin nan da su mata mu mata din ne mu ya kamata mu goyi bayan juna mu ya kamata mu samu ganewa cewa idan mun tashi mun goyi bayan ƴan uwanmu to za mu ci nasara yanci muna da yanci mu yi jefa kuriya muna da yanci mu goyi bayan ƴan uwanmu amma to idan mun ci gaba da zama cewa a shugabanci na maza ne mindset na mutum yana da amfani in ba mu ci nasara ga wannan zancen mindset ba to ba yanda za mu yi mu ci nasara ga zaɓen mace ta zama shugaban ƙasa ko kuwa su zama governor ko kuwa su samu wani matsayi mu ne mata ke kawo wannan rashin nasara amma idan mun gane cewa muna da ƙarfi muna da power da za mu zaɓi ƴan uwanmu mata wanda ga su nan za su iya shugabanci to gaskiya za a samu canji a Najeriya
shawara ki ta ƙarshe madam Hafsatu
na ji abin da madam Helen ta ce gaskiya ne amma akwai dan wani abin da still in kika duba a Najeriya ko a Afrika kin ga ta ce mindset din nan wannan ba ƙarya bane duk da haka mata na kokarin yanayin nasu su ga sun taimaki ɗan uwansu mata amma a Najeriya akwai wani abu da ke taka rawan gani a irin wannan kin ga culture din nan ya shiga wannan al'amarin wanda ko mata sun yi kokarin wanda ma suna yi din daidai gwargwado za ki ga culture din nan na take musu hajji to ana yawa shi yana cikin number one abu babban abun da ke yake taka ma mata burki a Najeriya ko a Afrika wanda a in kika duba a nan America ko kasashe da suka ci gaba dai haka wannan bakin culture ko addini da sauki amma a gida kam
wannan batun addini da culture din yana cikin abin da ke yawancin lokaci yake sa a maida mata baya. Idan kika duba su karan kansu ma mazan in dai shigo wannan kadan kin ga batun siyasan nan ko da mazajen ne ma ya siye su. Ban ce Najeriya ba ta kokari ba, ana kokari gaskiya, amma akwai gurbatattun wurare wanda a yanzu haka ma zaki ga an yi siyasar Najeriya an ƙare, wanda ya ci ma ana kwankwanto ana kuka ana sa ai ba shi ya ci ba, ga wanda ya ci nan wannan an yi zalunci ne ko yayi amfani da kuɗi ne, ko waɗanda suke gaba su suka san suka inda suka aka yi murfiya suka sa wanda suke so akai, kin ga ya siya son suke nan ma maza balle a ce mace ko mata. So wannan batun culture din da addini gaskiya yana taka rawan gani akan mace ta fito tana neman position dai na wani kujera, wanda dai na ga kilan a hankali dai za zo a tafi, amma kam wannan abun ba wai matan ba mu son mai kokari bane, ba kuma wai mu ne ba mu da yawan ba, muna da yawa fa kamar inda madan Shabin ta faɗa, amma culture da addini yana cikin abin da yake sa taka rawan mata yake dan akwai tangar akwai koma baya.
Madalla da fatar burin mata na neman duk mukamin da ransu ya dauka zai cika a sauran kasashen duniya.
Komi sai da mata, duniya ga mata da mata, duniya ga mata da mata, komi sai da mata.
Kamar da kuka ji a gabatarwa yau, kallabin mu ta mako ita ce mace farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya, wadda rashin goyen baya daga takwarorinta maza bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba. Waka aka ce a bakin da ita ta fi daɗi, ga kallabin mu ta mako.
Sunana Sera Nazwa Jibril, na fito daga ƙasar Nufawa, daga wani ƙauye ana kira Tankpafu, kamar mile 5 zuwa Patigi a cikin Kwara State. Ni Banufiya ce.
To, an aka ce Banufiya sai mu ɗauka daga jihar Ninja kike.
A'a. Akwai da yawa.
Akwai Nufawa a jihar Kwara.
Yes. Kuma na yi makarantar primary a gida, na yi a Ilorin, Kun School Ilorin.
So, secondary kenan ko?
Secondary a Ilorin. And kuma hikima da manyan mu suka yi sun sa wasu makarantu a ƙasar nan, sai a kawo yara daga wurare a ƙasar nan don su gane da juna.
Na gwamnatin tarayya ne?
Yeah, akwai na federal school ba kamar na da cewar an zo daga wurare daban-daban. And yanda aka yi arrangement na makarantu za a samu haka a yi balance arewa daga kudu da yamma, ko in kika zo kamar ban ji wani yare banda nufanci ba e birane da Yoruba ne, haka aka sa mu ana lura da yan muna harka da juna.
To, duk wannan a makarantar ku na secondary kenan,
Queen School na Ilorin. Akwai wasu schools haka a Lagos, Enugu, haka aka yi. Kuma koyi da ana yi da na tasowa da halin bin dokoki na school da na gwamnati, ana kira su constitution ko?
Duk an koya muku?
Yes. Ko muna da national anthem, so ana mana muni kaunar juna, kuma kaunar juna zai shafi kaunar namu a ƙasar nan. Kuma in muka yi waje, muka je a yi makaranta a ƙasar waje, irin tushen zumunci da mutunci wannan zai samu wanda abinda za mu koyo, mu dawo mu ƙaru da ilimi, mu kuma mu koyawa yawa mu a ƙasar nan.
A bayan secondary kin yi makaranta na gaba?
Na je kasan Ingila, na koyi yadda abu da ake kira philosophy, don in baki gane da abin da yana a cikin tunanin mutum ba zai yi a koyawa mutum yadda zai hada ilimi da mutunci da zumunci ba.
Shine philosophy ne?
Yes, philosophy. Kuma da physical education, magana sports. Mutum kana so ka yi ka samu tuta na nasara, za ka yi aiki
hankali bin dokoki.
Wace makaranta kike?
Na farko nayi SM school a gida, Sudan Achiwa Mission School. Nayi Queen School Ilorin. Naje Dartford College of Education, shine affiliated to London University section na sports kina.
Me kika samu a wurin degree?
That was 3 years. Nayi diploma na dawo na aiki a Advanced Success College na affiliated to EDU Zaria. Na gama daga sai dan aure na gida na soja ne Alhaji Kashi retired Brigadier General Jibo kuma daga kauye daya muke. So aka kuma zai je course sai aka kai mu America na course na Staff College. Shi yana yin karuwa na shi ga aikin soja duk na roke shi dole na koma makaranta. Garin da yake yayi kamar 40 minutes or 1 hour drive to university, Kansas University.
So kuna Kansas?
Yes, kuna Kansas. Akwai Staff College na sojoji na America gaba daya. Akwai Kansas City University. Amma wanda ya fi kusa shi ne Kansas University a Lawrence, wanda ya fi kusa mun. Na gama na fara masters na social policy.
Degree kika yi ko?
Degree na yi. Su a can, in kika yi makaranta a wani wuri, ana yadda hours da kika yi in za ki je wani school tunda kin samu certificate za a calculate how far diploma naki ya kai dan sai ki karu yanda na transfer hours din daga UK England kenan zama mu wasa 1 year course ne so dole na dauki nauyin hours don na gama
da
hours din nan Allah ya taimake ni abinda na yi a London ya fi ready so na gama na first 2 quarters a university da na gama na doki hours so na fara na master's degree so
sai kika hada duka.
Yes, a ciki kuma tunda magana haifuwa ya zo
yaran ki nawa?
Da yadda ubangiji su hudu ne, maza uku mace daya. Ita ce karamin
Adamar.
Yes, so su suna yi nasu da makaranta nasu ni kuma na siyasa.
Oh, sai kika dawo kika shiga siyasa?
Yes.
Shekara nawa kuka yi a America?
Shekara ɗaya. So
ya ka dawo?
Yes. So dole ne in mutane suna yi 9 hours, the first time na yi kusa da 16 credit hours.
Saboda ki sauri ki kama?
Mu gama na samu degree ɗina da muka dawo. An yi posting ma to Army Headquarters na so ma master's degree ɗina psychology. Na yi master's kuma na gama na so mu fara PhD ɗina. Amma later on da aka kai magida depo headquarters na training soldiers a Zaria, can na fara PhD a doctorate degree
a ADU.
A ADU, a ADU muna nan maganin siyasa ya shiga mun kai. So na gama exam na ADU but at the same time san je gida inda muna siyasa da zan yi takarar summit.
Kin hada duka da karatun ne?
Yes, yes, na hada because muna Zaria dole in muna da meeting a Lagos san tashi da sassafe driver ya kai ni airport 1 hour muka Lagos. In na gama ko in kwana ko in dawo da dare tunda Allah bawa ya kuma ya kawo muna yara amma dai Allah ubangiji ya taimake ni na gama masters dina okay na
wani shekara
late 80s
do.
Yes, mun na yi takarar shugaban kasa
na farko da kika yi wani shekara ne
na presidency 1993 da Chief Abiola Alhaji Kashi. But abun da ya kamata mu sani cewa in mutum ya san kina gaskiyanki ki dogara ga Allah kana bin doka na gida ana biyayya da wanda ya kamata a gida ai za a samu support. Ko mai gida ya ce ii akwai mutane ta aikin bar ta mana ba ta da kara ilimi ba amma kafin na shiga politics na rubuta wasiƙa wa Nigerian Army civilian president Sagari ne data
a lokacin
General Babangida was the chief of army staff.
Sai kika rubuta mawa
Nigerian Army gaba daya ba ni so matan Nigerian general so ni as a kamar citizen na kasa ina da dama da constitution na yi abin da zan yi na karawa kasa ya yi ci gaba constitutional right ne na kenan ga shi kuma magida na yana soja saboda shi ma fundamental human right ina wanda bai hana ni na ƙara ilimi ko na shiga
wayar da ka wannan jama'a
hada cikin siyasa don na neman karuwan kasa nawa ba wanda ya ce kina don kina aure wani zai hana na yi aiki na kamar iya kasa na rubuta to dinaje amin kada su zo su sai ya ci bai da discipline zai bar matan shi ni ba soja ba shi ne soja da right na shi ni kuma shi ne da right ina a da su take
kuma kina me kike nema da kika yi rubuta
president da ina yi na other one kan so kuma ba tunda ya zama abun ya zama na president a cikin zai daga hankali ya kwado ba ta so ta na nema president ya kuma ta ne gane da psychology the reaction na da kai musu na su gaba da abun da nake yi na kuma na tashi daga Kaduna na zo na samu jami'a Babangida
a
Abuja ina president yana ji cewa wanda zai su takara za su biya 500,000
ce a na form
na form ce oh sai masu kudi ne ya kamata za su yi siyasa
nan ma din kika sake mai wasika
no na ji na same shi a Abuja wato kai profesor ga na yana shi mobilize kafin shiga koma siyasa
mamsa
yes kace ina kai sawa da profesor ga ne yayi mamsa wa civilian ko duka mu aka yi wa azu wannan ba aje mai na soto ni zan yi takan president ya kan lady seriously fa ni kuma ina amfani da fundamental dokoki dama da kasan da ya bani shi yana da ran shi daga raina na yadda na bar gidan babana na zama matan shi amma wanda bai hana
sojin shi ke kuma ke
siyasa don kasa namu ya samu tushe wanda za a rene yara musu sun kada masu kicin kasa
mai gidanki bai hana ki ba
ana ga musu kafin na bar Kaduna na yi aiki na daga gida kuma father in law din baban mai gidana shi adult education teacher ne kuma shi malami ne so ya gane abin da ake so
da haƙin ki
ko mi sai da mata duniya ga mata da mata duniya ga mata da mata
sai muna jinjina wa kallabin mu ta mako da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su koyi daga gare ki uwar gida kema kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Madam Sarah Jibril macen farko da ta taba tsayawa takara shugaban kasa a Najeriya da bakin namu na yau yan gwagwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakili mu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ne alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.